sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata ana sha hantsi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Litinin 18 ga watan Satumba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar amintattu da aka nada domin sa baki akan takaddamin shugabanci na kungiyar direbobi ta Najeriya, wato NURTW, ta ce ta shirya tsaf domin warware rikicin da ya taso a kan wato wannan shugabanci wanda har ya yi sanadiyar mutuwar mutum daya a ranar Litinin din nan. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa da Nasiru Adamu Ali Kaya zai gabatar. Akwai kuma shirin jaridun Najeriya da baban gidan Jibrin zai kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Asararo da fatan ana shan hantsi lafiya, to ga cikakkun labaran duniya. Wasu jami'an sojin Mali biyu sun sanar da kamfanin dillancin labarai na AFP cewa 'yan bindiga sun kwace wasu sansanonin soji biyu a arewacin Mali. Sojojin kasar na Mali sun tabbatar da aukuwar lamarin ta kafafen sada zumuntar su, inda suka bayyana cewa an kaiwa garin Lere da ke Timbuktu a yankin arewacin Mali hari da yammacin jiya Lahadi da misalin karfe 3:30. Wani jami'in sojin Mali ya shaidawa AFP cewa suna kokarin shawo kan matsalar. A cewar jami'in sojin ta Mali ga AFP, 'yan bindiga sun kai hari wasu sansanonin soji biyu da ke garin Lere jiya Lahadi. Babban zauren Majalisar Dinkin Duniya zai tara shugabannin kasashen duniya a birnin New York a wannan satin, inda taron yau Litinin zai mai da hankali ne kan yadda za a ƙara azama wajen cimma muradun ƙarni a faɗin duniya. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres gabanin taron yau Litinin ya ce kashi 15 na ayyukan cimma muradun ƙarni ne ke kan hanyar kammaluwa zuwa shekarar 2030. Babban taron na yau Litinin zai zama wani lokaci ne da gwamnatocin kasashe za su zo teburin tattaunawa da wasu kwararren shirye-shirye don hanzarta cigaba, a cewar Guterres. Wasu jiragen ruwa na dakon kayan biyu sun isa tashar jirgin ruwan Ukraine a ƙarshen makon nan, ta wata hanyar bayan gida da Ukraine ta samar a kogin Bahar Aswad, bayan da Rasha ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla kan safarar hatsi Alin Salin a lokacin yaƙi ta tashoshin jiragen ƙasar da aka mamaye. Wasu manyan jiragen ruwa masu dauke da tutocin Palau masu sunaye Arroyo da Resilient Africa sun isa tashar jirgin ruwan Kornomusk da ke gabashin yankin Odessa a ranar Asabar, cikin wata sanarwar da hukumomin jiragen ruwan Ukraine suka yi ta yanar gizo. Waɗannan jiragen dakon kayan sun kasance na farko da suka isa ɗaya daga cikin tashoshin jiragen ruwan Odessa tun bayan janyewar Rasha daga yarjejeniyar hatsin. Na'ibin Foreign Minister Ukraine Oleksandr Kubrakov, cikin wata sanarwa da ya yada ta kafar sadarwa a ranar Asabar, ya ce jiragen ruwan biyu za su yi safarar alkama tan 20,000 zuwa kasashen Afirka da Asiya. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
An ji ma kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan, kungiyar amintattu da aka nada domin sa baki akan takaddamin shugabanci na kungiyar direbobi ta Najeriya NURTW ta ce ta shirya tsaf domin warware rikicin da ya taso har aka rasa ran mutum daya a ranar Litinin din nan. Shugaban kungiyar amintattun Najim Usman Yasin shine ya bayyana wa wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda, wato wanda ta aiko mana rahoto akan haka.
Dattawan kungiyar direbobi ta Najeriya NURTW sun ba da tabbacin sabon yunkuri don warware dambarwar shugabanci a kungiyar, bayan sa biyu masu hamayya da juna sun yi arangama a shalkwatar kungiyar da ke nan Abuja. Arangamar, wacce ta hada da amfani da makamai, ta yi sanadiyar asarar ran mutum daya da raunata wasu mutane hudu.
A yanzu a kungiyar fa duk babu wanda ya girme ni, tunda na bar aikin dan sanda na zo dan tashar nan dan lokaci ban dade ba. Aka zabe ni sakatare daga na zama state president duk waɗanda ake cewa state president Aladeba mai rai saurani kade duk NURTW
anan babban dattijan kungiyar Alhaji Suleiman dan zaki ke magana kan wannan fitina ta shugabanci tsakanin Tajuddin Ibikun Labaruwa da Tajuddin Agbaide waɗanda duk daga kudu maso yamma suke inda aka ware wa jagorancin shugabanci a wannan karo
zabe da ake kaman shiya shiya din to a shiya kudu maso yamma muka ce su za su ba da shugaba wannan karon aka yi yadda aka yi nan sai kuma suka ce shi wanda aka zaben ba shi suke so ba suna so wani amma dukkan abin da muka yi mun bi ta constitution din yadda ake ciki to amma yanzu abin da muke jira shine sun ce ba za a yi ba a aje constitution gefe daya ayi wannan zabe to ba haka din da yake muna daga cikin wanda muke so a shirya sai mu bari zuwa litini din ko muka abin da zai taso
dan zaki ya ce har yanzu waɗanda ƴan sanda suka kama bayan rikicin da membobin matasa suka haddasa na kulle duk da labarin sako wasu da ke mara baya ga wani bangare
waɗannan yaran ba mu sani ba suka zo suka karike suka shiga mun rubuta mu DSS mun rubuta mu dukkan a hukuma har na hurba da mun kai shi suka yi sati biyu irin wannan to yara suka tunzura daga Nasarawa na Abuja suka mu balajin suka zo suna zuwa suna shiga kuma a cikin yaran Lagos din suka samu wani yaro ɗaya suka kashe to sai aka ce to ana neman both side din guda biyu na wajen shi na jinya sun da kuma waɗanda mu da shugaban da aka zo aka same shi aka ce ana gayyatar su ofishin ministan FCT ta hannun commissioner ƴan sanda to suka je sai aka ce su rubuta statement na rubuta statement shine sai aka rike su har yanzu
wannan ya dan saba daga bayanin shugaban kwamitin amintattu na kungiyar Najim Usman Yasin wanda ya nemi sake labarin fito na fito da aka samu
to ni dai ban san wannan labari ba ni dai na shigo wurin nan ma in ka ga da ni shigo wurin nan ma mutane na murna ne aka taro ni ma don ni bana shigowa amma ganin halin da ake ciki wanda an tara mutane dole in shigo in zo wa mutane jawabi kuma kira jawabi ai musu matsaya don kowa ya samu da rashin hankali sai kwanta to ni dai ga na sani ne ban san wani wani hali sannan ni shigowa
Najim Yasin ya ce an amince za a ga gudanar da sabon zaɓe a watan gobe inda kowace shiyar siyasa shida ta Najeriya za ta turo mutum uku
duk waɗanda suka gamba su dawo ba ga shi dai an sa rana wanda za a zo a yi tabbatacciyar zaɓe duk wanda ke neman tsaya takara ko wani abu ba tare da an hana wani ba ko an danna haƙƙin wani su fito ranar biyar ga watan goma su je yankunansu neman matsayin nan guda uku da agare su a zuwan dinsu su je su yi takara duk wanda suke so kuma za mu sanar da hukuma za mu sanar da minista da sauransu kowa a providing mana security wurin duk wannan Allah ya zaba tun da haka ake 2019 ba mu samu problem ba rashin yin haka shi kawo wannan problem wannan
shugaban da ya samu turjiya wajen karewa madafin iko Ibikun Labaruwa ya ce ba gudu ba ja da baya kan tabbatar masa mukamin kuma in wani na da korafi ya garzaya kotu maimakon tada fitina Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Wasu girkawa hudu masu ayyukan ceto waɗanda aka tura su Libya biyo bayan mummunar ambaliyar nan da ta auku a birnin Darna na gabashin kasar sun mutu a wani hatsarin mota na Tohoku gama a jiya Lahadi a cewar ministan harkokin lafiyar kasar. Wasu 'yan kasar Libya ma guda uku da ke cikin ɗaya motar sun mutu. Mutane kimanin 11,300 sun mutu bayan da wasu madatsun ruwa biyu suka fashe sanadiyar turo jirgin ruwa da mahaukaciyar guguwar nan na mai lakabin Daniel ta yi a makon jiya wanda ya malale birnin a cewar hukumar agaji ta Red Crescent. Wasu mutane kuma wajen 10,000 sun bace kuma ana ganin mutuwa suka yi. Masu ayyukan ceto daga kasashen girka da Turkiya da Masar da sauransu sun dunguma zuwa wannan birni na gabar teku da daidaice don su taimaka. Jiya Lahadi gobara ta game Khartoum babban birnin Sudan sannan mayakan sa kai na RSF sun kai hari shalkwatar sojoji a kwana na biyu a jere a cewar shaidun gani da ido yayin da fada da ake gwabzawa a kasar ya shiga wata na shida. Ana kan fafatawa yanzu a wajen shalkwatar sojoji da makamai iri-iri abinda shaidun gani da ido suka gaya wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan daga birnin Khartoum a jiya Lahadi. A yayin da wasu kuma suka ba da rahoton gwamza fada a birnin El Obeid da ke da ratar kilomita 350 daga birnin Khartoum.
A ranar Asabar fada ya tsananta tsakanin sojoji da mayakan sa kai na RSF, lamarin da ya kai ga banka wuta ma wasu muhimman gine-gine a tsakiyar birnin Khartoum. A wasu sakonni da a kafafen sada zumunta waɗanda AFP ta tabbatar da sahihancin su, mutane sun yi ta yada fayafayen bidiyo masu nuna yadda wuta ta ke laƙume manyan muhimman gine-gine a birnin Khartoum, cikin su har da dogon ginin kamfanin mai na Greater Nile Oil Company Tower, wanda gini ne mai siffar shuri kuma ya sha gilashin kawa ta yadda a baya birnin ke tunkaho da shi. A ƙarshe, Firam ministan Pakistan na riko Anwarul Haq Kakar ya aike wa takwaran aikinsa na Afghanistan wasiƙa tare da jaddada buƙatar shawo kan ƙalubalolin tsaro da tattalin arzikin da ƙasashen biyu suke fuskanta. Wasiƙar da Kakar ya rubuta ma Firam ministan Afghanistan Mullah Hassan Akhund na zuwa ne a daidai sa'ar da tashin hankali yake dada tsananta a game da ƙorafin da Pakistan ta yi, cewa matakin da Afghanistan take ɗauka kan hare-haren ta'addancin da ake ƙetara kan iyaka a kai, wanda ake shiryawa a Afghanistan bai wadatar ba, da yake tattaunawa kan abin da wasiƙar ta kunsa a jiya Lahadi. Wani jami'in gwamnatin Pakistan ya shaidawa muryar Amurka cewa makasudin rubuta wasiƙar shine don yi wa Akhund godiya saboda sakon taya murnar da ya aike wa Kakar bayan kama aiki a watan jiya.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Madalla da fatan an shakata da wannan waka, yanzu ku ga Nasiru Adamu Ali Kaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taba abun da suke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin bakin zara da suka hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da Zauren Matasa a garin Dan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sakuwa jihar Kebbi. Matasa kamar yadda kuka ji a baya sun taru a zauren, inda suka koka da cewa ga dai damuna nan na nan har yanzu, amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari. Ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman yanda aka saba ba, to mutane su samu yin barci da ido biyu rufe. A makon jiya, Umar Yakubu Fama na kira ne kan masu ruwa da tsaki da suka shafi karamar hukumar Dankowa Sagu su kawo ɗauki, inda daga nan muka buɗe zaure don ra'ayoyi na kai tsaye. Matasan sun hada da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida Dan Umaru, Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Gaskiya tun lokacin da aka fara kawo wa Dan Umaru attack akai wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun karu ga rubutu ba su dawo ba to don Allah ku da kuke kusa da su ku taimaka mana waɗannan bayanan su isa gare su muna da manya-manya waɗanda suke suna nan Abuja akwai waɗanda suke suna Sokoto akwai waɗanda suke suna Kaduna akwai a yada su saurari waɗannan bayanan namu don Allah idan ma mun mutu wani abu ne su yi hakuri su yafe mana su cire mu cikin wannan gubar da muke fama da ita
ba sauraro zauren matasa na VOA ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka matasa yanzu zamu shiga bangaren duk wanda yake da wata magana zai iya fadan sunansa sai ya bada guduma shine mataki ko in ce babi na karshe na wannan zantawa da muke dauka daga nan garin Dan Umaru dake yankin Dankowa Sago a jihar Kebbi Arewa maso yammacin Najeriya duk wanda yake da magana ya bayyana sunansa sai ya fadi abinda zai fada muna da tambaya sai mu yi masa
sunana Isa El Usman a gaskiya ina alfahari da wannan kafa ta BOA ta kasancewa tare da mu a cikin wannan gari ne albarka na Dan Umaru mu dai da fatan bai wuce a ce mun samu zaman lafiya a wannan yankin ba gwamnati don Allah ka mayar da shi honorable Umar fa bai fadi don Allah a taimaka a kawo mu doki a kawo mu Dan Umaru doki Dan Umaru na cikin wani hali a taimaka don Allah nagode mallan nasu
to muna da wata kila ko Yahuza ko Muhammad Bara'u Isa du wanda yake da magana ya yi
eh mallan Nasir mun gode da irin taimakon da muka samu a kanku kuma mun ji dadi da haka da kuka ba mu dama mu tattauna da ku kuma har yau dai abin da dai a roƙon mu da Allah a ƙara masa kaimin mu a kan a taimaka mana matsalar tsaron nan ita ce ta azara sosai abin ya kai mana halin haƙulai a taimaka mana da Allah gwamnati ta duba mu da idon rahama a taimaka mana don abin ya kai inda ya kai
to ina ga
assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
Mallam Nasiru Umar Yakubu fama ke magana
Umar Munaji
ina da kira da nake so don Allah ina son kira da nake so mu yi ma su da suke da ruwa da tsaki kamar gwamnati don Allah su taimaka mana su kawo mana dauki wurin tsaro a yankunan mu gaba daya ba Dan Umaru dai ba mu babban matsalar mu a magance zamfara a magance Niger da an magance matsalar zamfara in Allah ya da mu ma muna fatan zamu samu sauki dama wannan rutu ne suke bi su bi ta kan mu su wuce su fada Niger dama haka barin yake idan aka magance su in Allah ya yarda muna tunanin zamu samu sauki sannan idan muka samu sauki muna fatan yanzu haka wannan magana da muke muna roƙonka dan Allah da ka yada wannan babbar kafar sada zumunta ta Kebbi wanda ya kamata a ce shine girma gwamna da mukarabansa sun saurari wannan korafin da muke ko kuma in ce roƙon da muke yi ga gwamnati shine a taimaka mana da abinci sannan a taimaka ma ƴan kasuwan mu da tallafi waɗanda za su farfa don wallahi jarin mu ya kare sannan harkar noma muna cikin ukuba wallahi yanzu maganar da nake maka wallahi summa tallahi billahi iyaran tsoro sun yake nan da wannan ta wuce akwai wanda yayi kusan kwanan wata daya ba dora masa girki a gidansa ba
a to yayi kira yau
wannan shine gaskiyar magana na'am
Yayi ke rayuwa.
Jama'a rayuwa ne ta san yanzu da mana ta fadi. Zaka samu akwai tafasa, akwai irin ganyen dinkin, akwai irin rama. Ganyaye, ina ji.
Ganyaye mutane suke ci a nan yake.
Majority mu suna cin abinci ne da ganyaye da kuma garin rogo. Alhamdulillah da noman garin rogo. Garin rogo wannan shine zaka jika da ruwa ka zo ka sha. Ka ji haka. Sannan kunun nan shine zaka sai dawa abinda ake sai da kwano ya kai har kusan naira 1900 da wani abu. Kida binan rajin kwano kenan 1000 da wani abu 1600 kiya kenan. Munan abinda a kwano wurin mu dan maraban kiya kenan. Sai da ta kai naira 800. Shi kuma kiyan sai da ta kai naira 1000 da wani abu. Kaga kaman gumi kenan kaman shinkafa. Abu ya zo yayi tsada rayuwa ta yi tsada talaka baya da sannan in gidan gonakin da kake jin ana fada maka wasu gonakin idan mutum ya je a kame ka a je da kai daji a sai da gonakinka a sai da kadarorinka da abinda za a yi bara cikin jama'a a hada kudi a je a karbo ka ko kuma in kai rashin sa a harbe ka ka mutu shikenan kaga waɗannan akwai hukumobi daban-daban so don Allah muna roƙo da kikkausan murya don Allah su yi hakuri su taimaka mana mu ma ɗan adam ne kuma mu ma ƴan Najeriya ne ina suke son mu je mu yi rayuwa ina suke son mu yi rayuwa idan ɗan Najeriya bai zaɓi a Najeriya ba ina wace ƙasa ce zai je ya yi rayuwa
Umar bari tambayi na ji bari tambayi Isa Babangida shin babu irin ƴan ƙungiyoyin nan ne da ake kamar taro a nan cikin Dan Umaru don gano hanyoyin da za a riƙa samun maslaha da sauki ko kuma wajen kai korafi ya zama an san ya menene yake damun mutane a sauran sassan jihar.
To alhamdulillah da shi ta fa dama da wanga dan da shi Umar yayi ba. Ai ga sai bayan shi ya maka bayani aka akwai kungiyoyi wanda suke da suna aikai koke din kuma koken su shiga amma dai Allah bai bada iko ayi ba har yanzu. Za a yi Allah bai bada iko ayi ba. Akwai shi ko ni da kai ne da kuma rabe ne. Idan mutum ya kula da kai da dai da kai mutaka insha Allah.
Yahuza akan hada kai da dole ne akwai tunda akwai nan dagaci in abu ya rikici za a je a kai masa ziyara a zauna a fada masa ga shi kaza kaza yake faruwa san matakan da za a dauka ana yin hakan
sai ana yin haka Malam Nasir saboda shi kanshi dagacin abin ya kai matsayin ya kai mishi halin haula'i kaga da jama'an gari suka kai mishi koke ana kaiwa abun ya ci a kirga shi ma yana kai koken shi din amma dai har yau Allah bai sa dai bukatun sun biya ba amma ana nan ana kai koke din kowanne lokaci kuma shi ma yana kwada mana na gaba da shi saboda haka muna nan dai muna tsafa mun roko kuma Allah ubangiji ya taimake mu a dubai mu idan rahama a taimaka mana ga matsalar tsaron ga da dai tallafin da bibbe ya dace a yi mana duk abin da za a yi mana in ba matsalar tsaron nan duk tallafin da za a ba mu muna ganin kamar mai kariya ne in ba mun samu dai matsalar tsaron nan an magance muna ban da din nan ba dani sun suka fada mu
Muhammad Barawo akwai lokacin da aka taba cin wata nasara kan yan ta'addan nan ko aka gano wani wanda bashi da gaskiya har aka dau mataki a kansa aka samu dan sauki haka
to maganar yan ta'adda ta yaya za a yi misali wanda yake bisa akwaya yake zai kara dina kuni kana ganin zai ci riba ai ba wata hanya da muke da ita wanda yake a har mun samu sauki zamu ci bare mu kamo wani mu yaya za mu yi ma mu samu wurin zamu boye kai ina zamu samu wurin zamu labi a amma samu su wuce ba su dan mu ba a ko yaushe su suna da suna warkar sai abin da yake cikin duniya abin da yake bayani su suna ganin ba mu ganin su suna da makami ba mu da shi ta yaya za mu yi mutun kare su a sai dai a shi karfin tsari ne na Allah da ya ga dama ya tsare ni da karfin addu'a da kullum Allah ya ji ku kanmu shine yake ba mu dama wutana ka samu da abincin da zaka ci har ya zama to ko wanne samu zai ya san maka amma ba wai dan muna da wani makami kuku wani gafar za ta kare su kamar a Allah ne kawai in ya
ga dama ya tsare ni abinda nake faɗa ba mamaki wata rana an taba yin kamar wani kwazo aka yi wani gangami aka ce kai mutanen nan yau ba za mu yadda ba za mu je mu yi noman mu ba wanda ya sai taba mu aka fatattaki su waɗannan miyagun irin
to wannan dai zuciya ko ta da ta yi kure ka dai mutum dai bai tuma ya fada rijiya ya ce kuma babu ko a ce sai kai shi saboda dai a tunanin mu kullum an dai yake fada rijiya amma sai an yi goma ba a ci tuba saboda haka duk wanda ya ce zai tunkare su to shi ya fi san abin da zai yi
a Isa ko ina zuwa Isa ko Yahuza kuma ne yake da ya fahimci tambayar nan tawa wanda watakila ba zai razana sosai yadda Muhammad Barawo ke cewa tsalle daya ake fada wa rijiya ba
idan na fahimce ka kamar Malam Umar Fama ne yake magana kamar idan na fahimci Malam Nasiru magana da tambayar da kake yi kamar shin mun taba yin wani gangami kamar da wannan garuruwa namu da waɗannan matsalolin suka dame mu mun taba yin wani gangami aka yi hada kungiya aka ce kai yau kowa sai ya fita bakin daji an je an yi noman nan gaba ɗaya duk inda matsalolin suke a tarba ya zama sai an yi an gama
Haka yake magana
ina. Ku sake dakatawa a nan matasa. In Allah ya kai mu makon gobe ma dora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na dan Umaru da ke karamar hukumar Dankosa gwa jihar Kebbi da kuma muryar Amurka. Ni Nasiru Adamaili kai da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon.
Assalamu alaikum.
Ba da Allah a gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye yanzu ko ga baban gidan Jibrin da shirin sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar This Day daya daga cikin manyan labaran ta na cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a yau zai fara birnin tarayyar Najeriya. A jiya ya bar birnin tarayyar Najeriya Abuja domin halartar taron majalisar ɗinkin duniya a birnin New York a ƙasar Amurka. Taron na 78 zai samu halartar wasu shugabannin ƙasashen duniya daban-daban kuma a lokacin ana sa ran shugaba Bola Ahmed Tinubu zai gana da shugaban Amurka Joe Biden da kuma wasu shugabannin duniya. Daga cikin tawagar Bola Ahmed Tinubu akwai ministan harkokin wajen Najeriya Ambassada Yusuf Mai Tamatuga da ministan harkokin kuɗi Wade Edu da ministan lafiya Dr. Muhammad Pate Professor Muhammad Pate da ministan tsaro Abubakar Badaru da na ma'adinai Dele Alake sai ministan jinkai Dr. Beta Edu da na masana'antu Dr. Doris Ozoka Anite da mai baiwa shugaban kasar shawara akan hukokin tsaro Malam Nuhur Bado sai kuma jaridar The Post da daga cikin manyan labaran tana cewa Godwin Emefiele wanda aka dakatar a matsayin ta na babban gwamnatin bankin tarayyar Najeriya yanzu aka dai ya aje mukamin sa sai kuma jaridar The Punch da jaridar Punch na cewa Godwin Emefiele ya sauka daga mukamin sa na gwamnatin babban bankin tarayyar Najeriya tuni dai zama tun lokacin da aka dakatar da shi yake hannun hukumomin tsaron cikin gida inda ake gudanar da bincike akan sa sakamakon zarge-zarge na almundahana da dukiyar kasa tuni dai shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bada sunan Yemi Kaduson a matsayin sabon gwamnatin bankin na Najeriya haka kuma Bola Ahmed Tinubu yana da sabbin mataimakan gwamnonin na babban bankin Najeriya CBN daga cikin su akwai Muhammad Sani Abdullahi da Tijo da Mrs NM Nana Osoro da Mr Philip Ekezo da kuma Dr Bala M Bello sai kuma jaridar Daily Trust da daga cikin manyan labaran ta na cewa yanzu haka mazauna kan iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Niger sun kuka game da hasarar dukiyoyi na miliyoyin naira da suke fuskanta sakamakon rufe kan iyakar kasashen biyu da aka yi jaridar Daily Trust ta hira da wasu da ke zaune akan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Niger musamman ma garuruwan Ilela da Kwanni inda kuma al'ummin wayannan yankuna suka bayyana irin rashin jin daɗin su da rufe kan iyakokin da aka yi tare da yin kira ga gwamnatocin Jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya da su duba dangantakar da ke tsakanin kasashen guda biyu domin buɗe kan iyakokin domin ci gaba da harkokin kasuwanci sai kuma jaridar da bangar har ila yau na magana ne a kan rikicin kasar Jamhuriyar Nijar inda wasu kasashe guda uku da suka hada da Mali Burkina Faso da kuma Jamhuriyar Nijar suka rataba hannu akan wata yarjejeniya na tabbatar da tsaro a tsakanin kasashen guda uku dukkanin kasashen guda uku da ke fuskantar takunkumi da kungiyar ECOWAS sun dauki matakin ne domin tabbatar da tsaro a yankunan nasu to sai dai kuma wata majiya na tabbatar da cewa barazanar kaiwa Jamhuriyar Nijar hari daga kungiyar ECOWAS na daya daga cikin dalilan rattaba hannu akan wannan yarjejeniya inda dukkanin kasashen guda uku za su marawa duk wata kasa daga cikin su da aka kaiwa hari daga kasashen waje tun dai kasashen guda uku suka babe da jamhuriyar da kasar Faransa da ta yi musu mulkin mallaka sakamakon juyin mulkin da aka yi a kasashen guda uku musamman ma dai jamhuriyar Nijar na baya-bayan nan karshen sharhin jaridan kenan a huta lafiya
to a gaida baban gida Jibrin da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
a takaicen wasu jami'an sojin Mali biyu sun sanar da kamfanin dillancin labarai na AFP cewa yan bindiga sun kwace wasu sansanonin soji biyu a arewacin Mali. Babban zauren Majalisar Dinkin Duniya zai tara shugabannin kasashen duniya a birnin New York a wannan satin inda taron yau Litinin zai mai da hankali ne kan yadda za a kara azama wajen cimma muradin karni a fadin duniya. Wasu jiragen ruwa na dakon kaya biyu sun isa tashar jirgin ruwan Ukraine a ƙarshen makon nan ta wata hanyar bayan gida da Ukraine ta samar a kogin Bahar Aswad bayan da Russia ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla kan safarar hatsi halin salin a lokacin yaki a tashoshin jiragen ƙasar da aka mamaye. Wasu manyan jiragen ruwa masu dauke da tutocin Palau masu sunayen Arroyo da Resilient Africa sun isa tashar jirgin ruwan Kornomorsk da ke gabashin yankin Odessa a ranar Asabar cikin wata sanarwa da hukumomin jiragen ruwan Ukraine suka yi ta yanar gizo. Wasu girkawa hudu masu ayyukan ceto waɗanda aka tura su Libya biyo bayan mummunar ambaliyar ruwan nan da ta auku a birnin Derna a gabashin kasar sun mutu a wani hatsarin mota na Tohoku gama a jiya Lahadi a cewar ministan harkokin lafiyar kasar.
To masu sauraro da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin idan Allah kai mu a shirinmu na la'asari ya zaji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci ko kuma wannan hantsi ke da Mr. Jonah Cummings baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi wassalam.